La'akari da matsayin harshen Hausa a fannin sadarwar jama'a a nahiyar Afirka da kuma tasirin harshen a harkokin watsa labarai yasa kungiyar haɗin kan 'yan jarida masu aiki da Hausa ta shirya wannan taro da ya sami halartar tawagogin ƙasashe 11 inda aka tantauna akan batun zaman lafiya. Maryama Lawali Sarkin Abdul ita ce shugabar wannan kungiya.
Ƙasashen Afirka 'yan uwa ne, uwa ɗaya uba ɗaya, kenan mu daina duk waɗansu abubuwan da bai kamata ba na yaɗa labaran da bai kamata. Kai kana wata ƙasa, ka yaɗa labarin wata ƙasa, labari na ƙarya, sai ka ɗauki wannan labari ka ce ka sa gidan talabijin ko rediyo. Labarin nan idan ya fito ba gaskiya ba ne, ya wata ƙasa za ta ji? Kaga an kawo zancen tsegumi a ciki, kar mu yarda a yi amfani da mu.
A tsawon kwanaki biyu na wannan zama an gabatar da lokaci kan illolin da amfani da kafafen sadarwa na zamani ta gurɓatacciyar hanya ke yi wa sha'anin zaman lafiya. A wannan lokaci da masu mummunar farfaganda suka mamaye sha'anin sadarwa da zammar cimma tasu manufar. Isa Abubakar Shuni Sokoto na daga cikin mambobin tawagar Najeriya.
An tattauna kuma cewa shi fa aikin jarida aiki ne wanda ke da shingiɗe da ƙa'idoji da kuma matakai daban-daban. Ka samu labari sun harko sai ka san me labari kai ne, idan ka samo shi ya za ka rubuta shi, sannan a ta yi a basu kuma masu aiki na waɗanda ke tace shi su tabbatar da an ciccire duk wani abu wanda bai kamata a sa ba. Shi mai saurari abinda ya rage nashi ya san wace kafafen watsa labarai ne da ya samu ingantaccen labari.
Wata ƙididdiga kan harsunan da aka fi amfani da su ta yi nuni da cewa Hausa ce harshe na 11 a duniya. Abdulkarim Anise, wani ɗan jarida da ke aiki a yankin Agadez, na ganin wannan haɗuwa a matsayin ta ƙara jan ɗumarar ayyukan waye kan al'umma ta hanyar kafafen labarai.
Duka ƙasashen gada suka kaka sani, talakawa sun yi jin yaren Hausa, kenan ya kamata a ce mu ba yarenmu na Hausa muhimmanci domin mu aika saƙo wajen waɗanda ke sauraronmu. Suwa ne ne? Al'ummar ƙasa kenan. To kaga muhimmancin wannan taro.
Daga cikin shawarwarin da aka tsayar, kungiyar ta kudiri aniyar samarwa 'yan jaridar Hausa damar gudanar da aiki cikin kyautawan yanayi.
In Allah yarda za mu je ƙasa-ƙasa, kuma shugabannin ƙasar su fara hannu a sanda kungiyar nan. Kuma sannan muna so a ba ma 'yan jarida mutunci da muhimmanci da daraja da kima.
Da yake jawabin buɗe taro a madadin shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar Janar Tchani, Firayim Minista Ali Lamine Zen ya yaba da wannan yunƙuri. A cewarsa, mahukunta sun yi amanar amfani da harshen Hausa hanya ce da za ta taimaka wajen faɗakar da jama'a kan muhimmancin zaman lafiya. Hausa da ke matsayin hanyar sadarwar mutane kusan miliyan 100 na daga cikin harsunan da ke taka rawa a harkokin cigaban tattalin arziki, yaɗa al'adu, cigaban ilimi da ƙarfafa cuɗanya a tsakanin jama'a. Ba'idin Najeriya da Nijar, Cameroon, Ghana, Sudan da Chad, bincike ya gano cewa Hausa na ƙara samun gindin zama a manyan biranen ƙasashen Afirka irin su Dakar, Cotonou, Abidjan, Bangui, Brazzaville, Conakry da sauransu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.